haka yake sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro, barkanku da daren yau Litini 6 ga watan Afrilun shekarar 2020. Aisha Mu'azu ce tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muka sake dawowa don gabatar muku da wannan shirin. A cikin shirin na yanzu za a ji adadin mutanen da suka kamu da cutar coronavirus ya zuwa wannan lokaci a Najeriya. Za kuma a ji wani rahoto na musamman game da annobar ta COVID-19 da yadda take shafar al'ummar arewa maso yammacin Najeriya. Sannan za mu kawo muku labaran wasanni, amma fa duk sai bayan mun ji halin da duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan yammaci. Inspector General na hukumar bayanan sirri da ya bayyana wa Majalisar Dokokin Amurka mai kwarmata bayanai akan alakar shugaban Amurka Donald Trump da Ukraine ya ce yana cike da mamaki da takaici cire shi da Donald Trump yayi daga aikinsa. Michael Atkinson ya fitar da wata sanarwa jiya Lahadi yana mai cewa yana da yakinin cewar matakin Trump ya zo ne sakamakon tsare ka'ida wurin gudanar da aikinsa. Atkinson na yin aikinsa yadda ya kamata ba tare da nuna wani son kai ko bambanci ba, inda ya kuma sha alwashin cewar zai ci gaba da kasancewa a hakan. A ranar Juma'a Trump ya bayyana da matakin a hukumance, inda ya ce bai amince da shi ba. Ranar Asabar kuma ya ce ya ɗauki labarin ƙarya zuwa Majalisar Dokoki. Atkinson ya yi kira ga ma'aikatan gwamnati da su kai rahoton duk wata ɗabi'a ko halayya da suke ganin ta saba wa doka. Ya kuma ƙara da cewar Amurkawa sun cancanci gwamnati mai gaskiya da adalci. Prime Minister Birtaniya Boris Johnson da ya kamu da cutar coronavirus a makon da ya gabata na ci gaba da zaman jinya a asibiti bayan da aka kwantar da shi domin ci gaba da gwaje-gwaje da samun kulawa sanadiyar fama da zazzabi mai zafi da yake yi. Ofishinsa sun bayyana wannan a matsayin matakin kariya, suka kuma ce har ya zuwa yanzu shi ke jagorantar lamuran gwamnati. Birtaniya dai ta kasance ɗaya daga cikin ƙasashe na baya-bayan nan da annobar ta fi ƙamari, inda ko a jiya Lahadi rahotanni suka bayyana mutuwar mutane 600. Sauran sassan ƙasashen Turai kuwa sun fara samun ci gaba bayan makonni da aka shiga cikin halin ƙaƙanikayi, wanda hakan ya sa gwamnatoci saka dokokin hana zirga-zirga da zummar daƙile yaduwar annobar. Italiya kuwa, wanda aka fi samun mace-mace, ta bayyana adadi mafi ƙaranci na waɗanda suka mutu, inda Spain ma ta bayyana samun raguwa na adadin masu mutuwa da kuma sabbin kamuwa da cutar. A nan Amurka, jihohin yammaci na Oregon da Washington sun ce za su aika da dubban na'urorin samar da iskar shaka zuwa jihar New York da aka fi tsananin buƙatarsu, kasancewar ita ce ta fi shafuwa sosai da annobar a ƙasar. Kasuwannin hannayen jarin ƙasashen Asiya sun fara murmurewa har ya zuwa ƙasashen Turai a yau Litinin, a yayin da ake sa ran annobar coronavirus ta fara dama-dama. Hannun jarin kamfanin FTSE Birtaniya ya samu riba da kashi 2%, a inda kamfanin CAC 40 na Faransa da Jamus dukkansu suka samu riba ta kashi 3%. Labari mafi daɗi a Turai shine ɗagawar hannayen jarin nahiyar Asiya a lokacin rufe kasuwar hannayen jari a sa'o'in farko. Hannayen jarin Nikkei da S&P/ASX na Japan sun tashi da ribar kashi 4.5% fiye da ranar Juma'a, yayin da kamfanin Kospi na Koriya ta Kudu ya ɗaga sama da kashi 4%, sai hannun jarin Hang Seng na Hong Kong da ya rufe kasuwar da kashi 2.2%, amma kasuwar Shanghai kuwa ta rufe saboda hutun ƙarshen mako. Samun raguwar masu mutuwa sanadiyar annobar COVID-19 a jihar New York, Spain da Italiya ya ƙarfafa gwiwar masu saka jari, lamarin da kuma ya nuna cewar dokar hana zirga-zirga da zama gida na ci gaba da aiki. Labari mafi daɗi da aka samu a ranar Juma'ar nan ya nuna tabbaci da ƙwarin gwiwa daga asarar da aka samu a kasuwar Wall Street, wanda gwamnatin Amurka ta bayyana ƙarin rashin aikin yi ga mutane sama da 700,000 a watan da ya gabata. Hukumomi a kudancin Iran sun ce wasu rokoki uku sun sauka a harabar ma'ajiyar man kasashen ketare a yau Litinin. An harba rokokin ne zuwa yankin Burjassia da ke Basra, babban birnin da ke kudancin Iraki. Hukumomin sun kara da cewar sun ga na'urar harba rokoki a kusa da yankin bayan kai harin, amma dai harin bai haddasa wata barna ba. A cewar kamfanin dillancin labaran AP, babu wanda kuma ya dauki alhakin kai harin. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ruwaito cewar ba mutane a yankin da aka kai harin a 'yan makonnin nan, tun bayan ficewar 'yan kasashen waje a yankin sanadiyar annobar coronavirus.
A gaida Yusuf da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu koma kan rahotanninmu. Inda rahotannin da ke fitowa daga Najeriya ke cewar mutanen da ke dauke da cutar ta COVID-19 sun kai 232 a kasar. Kuma jihar Lagos ce ke kan gaba da jihohi 13 inda cutar take. Wakilin muryar Amurka Babangida Jibril na dauke da karin bayani.
Hukumar da ke sa ido wajen hana cutuka masu yaduwa a Najeriya ta bayyana cewa yanzu haka masu dauke da cutar coronavirus ko COVID-19 a Najeriya sun kai 232, inda 33 suka warke bayan an sallame su daga asibiti, sai kuma guda 5 da suka rasa rayukansu. Daga cikin wanda aka sallama daga Lagos sun hada da wani mai shekaru 10, wanda za a iya cewa shi ne mafi karancin shekaru daga cikin wanda ake tare da su yanzu haka. Yanzu dai a yanda ake ci gaba da laliban maganin cutar ta coronavirus, likitoci a sassa daban-daban na duniya ciki har da Najeriya na ci gaba da ba da shawarwari ga 'yan Najeriya da suka kasance masu daukan matakai na tsaftace jiki da kuma nesa-nesa da juna, kamar da Dr. Sadiq Ali Hussaini ya yi karin haske.
Shawarwari game da yadda mutane za su kare kansu daga wannan cuta ta coronavirus su ne dai shawarwarin da hukumar lafiya ta duniya, wato WHO, ta bayar cewa da farko dai a rinka wanke hannu akai-akai. Wancan hannun nan kuma ya zama da sabulu da ruwa, an kuma fi son ruwa da ke gudana kamar na famfo. Akwai kuma irin sinadarai haka na tsaftace hannu waɗanda ake ce masa sanitizer, su ma inda aka samu ingantacce yana taimakawa. Abu na biyu shi ne mutane su yi kokari su dan nisanci wanda duk ke tare ko kuma yake atishawa. Nisanta a nan ana nufin ya zama akwai nisan kamar minti ɗaya, akalla mita ɗaya tsakanin duk wani mai tare da waɗanda ke kusa da shi, domin kada tarin da zai yi ko atishawa ya sa ya dan yayyafo musu kwayoyin cutar.
Yanzu dai sabon alkalman masu dauke da wannan cuta bisa jihohi ya nuna cewa jihar Lagos na da mutane 120, inda birnin Abuja ke na biyu da mutane 47, sai jihar Osun mai mutane 20, sai Oyo da Edo da ke da mutane 9, sai Bauchi da mutum 6, Akwa Ibom 5, Kaduna ma 5, sai Ogun 4, Enugu 2, Ekiti 2, jihar Rivers, Benue da kuma Ondo suna da mutum 1. Baban Jibrin murya Amurka daga Najeriya.
A gaida Babangida Jibril.
Kawo yanzu cutar coronavirus ba ta da magani.
Sai dai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar.
Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukkan wuni.
Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki.
Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari.
Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa.
Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya.
Kada ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunnen ya ji, gangan jiki ya tsira.
Jihohi a Najeriya sun dau wasu matakai don dakile yaduwar cutar ta COVID-19, wanda ya zuwa wannan lokaci wasu suke kokwanton cewa ma akwai cutar. Wakilinmu a Abuja, Nasiru Adamu El-Hikaya, ya hada mana rahoto na musamman kan yadda annobar ta COVID-19 take tasiri a rayuwar al'ummar yankin Arewa maso yammacin Najeriya. Nasiru, gare ka.
Labarin da yafi daukar hankali a Arewa maso yamma mai jiyoyi 7 da kuma yafi kowace shiya yawan jama'a a Najeriya shine matakan hana yaduwar coronavirus. Kama daga gwamna Aminu Waziri Tambuwal na Sokoto zuwa gwamna Abubakar Badaru na Jigawa duk sun yi jawabi kan wannan cutar. Bayan matakan hana zirga-zirga musamman ma a Kaduna da Kano da alaman wasu na bin dabaru wajen ratsa jiyoyi da har wani faifan bidiyo aka ga gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje ya fito don tabbatar da dokar ta hanyar tsayar da wata babbar mota dauke da jama'a da ta fito daga Zuba Dabda Abuja da ba mamaki ake fargabar fa sinjojin ka iya zama sun yi gamo da masu wannan cuta. Abinda naji daga masu bugo waya ya sha bamban da juna kan coronavirus a Arewa maso yamma dan da yawa jama'a ba su amince da cutar ba.
Wannan coronavirus da ke cikin Allah ta goma ba Allah billa ne ne zai da amma shi Allah ya umar da ta dauki kalu na da wannan da. Kada a ce ta san da ta bai da san da ta goma makaranta ta yaran da za a rona fara kala kuma ba da
duk da matasa da sauran 'yan boko sun amince da cutar da neman inganta cibiyoyin kiwon lafiya, wasu zancen ana nuna damuwa cewa dakatar da hada-hada yana da tasiri ta fuskar lafiya, amma hakan ka iya kawo karancin kayan masarufi a gidaje. Shugaban rundunar adalci Abdulkarim Dayyabo ya bugo waya daga Kano.
Inda muke da yawa da kuma talauci ya mana katutu da jahilci ya mana kanta, to idan abubuwa muka sake wani abu ya faru Allah ma kiyaye. To kuma gashi wannan ta ja kuma an daɗa sa cikin wani irin yanayi ko dai su mutu da yunwa ko kuma korona ta kashe su.
Alhaji Abdulkarim Dayyabo, abinda nake faɗa a nan Kano an bar dama ana yin sallah a masallatai ana hulɗa da juna yadda
alhamdulillah ba a gaskiya sabanin yadda ake a nan Abuja da wasu gurare ko a Lagos ko wasu gurare irin haka mu muna yin sallar mu har ta Juma'a kuma mu gode wa Allah kuma za mu ci gaba da yin ila yawmul kiyamati insha Allah sai Allah ya kafara mu kuma Allah ya yarda ma sai an warware wannan matsalar nan ba da wani tsawon lokaci ba a ko ina ma faɗin Najeriya da ma faɗin duniya baki daya.
Ban tsaya a nan ba na buga da dattijon Nefu Sawaba a Jigawa Alhaji Hussaini Gariko don jin yadda yake daukar batun corona.
Mu a gurinmu ba mu yadda ba ma, ni ina gaya maka ban yadda ba ma akwai wata cuta da za ta hana musulmi su zauna guri guda ɗaya. Ba in Allah ya kawar maka da cuta, ni a ganina akwai wani ciwo da ke ta bakon dogo kurziya. Sai mutum yaro suna yi a gida yara su ta yawo a yi ta yawo Allah ya kawar da guda ɗaya ko guda biyu ko guda uku ba su yi ba har duniya ta wuce. To da in kana roƙon Allah ba abin da zai cire maka ba, amma na yadda cewa in an hana zuwa masallaci a yi sallah Ka'aba yawa shi kenan da ba wannan mutane yoran Yahudawa ne kuma da haka suka faru kuma da haka za su tsare. Saboda haka in an ce kar a shiga ɗakin Allah wannan bukatar su ka biya dama haka suke so.
Alhaji Hussaini, a matsayin ka na dattijo a wannan yankin, idan kana da irin wannan ra'ayin ta ya za a iya magance wannan annoba da ake cewa gaisawa hannu da hannu ma kan iya sa a kamu da cutar in mutum ya taba hancinsa tana iya shiga kuma cuta ce wacce take dakatar da numfashi a in ta kama mutum.
Annabi ce ake kuyi musabaha, an hana gaisa hannu da hannu ce kenan an kawar da sunnan manzon Allah.
Ma'ana wannan
kaga a nan kaga ni a wurina na yadda cewa babu wanda yake da iko ya dora wa jama'a cuta sai Allah, ba wanda yake da iko sauke musu sai Allah. Allah shine tutul mulki shine malikul mulki, shi zai kawo cuta shi zai kawo saukin ta.
Wannan na mulki ne, wannan daban ne. Alhaji Hussaini, ka sauka daga kan layin ayar nan. Abinda nake so in nuna ma faɗa mana yanzu a inda kake a jihar Jigawa yaya waɗannan matakai da aka ɗauka na yaki da wannan ciwo wani irin tasiri suka yi ga rayuwar jama'a?
Jama'a sun ciki cikin halin haurayi domin kaga sai ka fita ka je ka yanzu wani a gidansa ba shi da abin da zai ci yau, ba shi abin da zai ci gobe, ka ce kar ya fita kuma baka ajiye masa komai ba. Babu wanda yake da naira 10 da zai je gunkulan maji, babu wanda yake da jero a rumbunsa wanda zai ɗeba ya ci abinci. Sau da kuma hukuma ba ruwanta ko oko ko mutanen nan su mutu ko su rayu a to ai wannan ita ma cutar wannan abin da ake ɗora mutanen yana daidai da wannan cutar. In cutar kisa take ita ma yunwa kisa take yi, idan yunwa ta kashe mutum shi kenan an ƙara ma cuta. Sau da haka ina ganin maganin cuta idan ana so a taimaki mutane kowa a bi shi a ba shi abin da zai ci shi a gidansa. Wa ko daga nan zuwa shekara ne an jibge ma abin da za ta fita ja a hana ka fita maka ya kwanta daka, amma shi kenan ba a baka abin da za ka ci ba, ba a baka abin da za ka sha ba. Kana cikin darura kuma an ce karka fita, ya kamata mutanenmu ko sarakunanmu su yarda su yi ba Allah. Ai da sarakan na da yake sarakunan ne, in ta sarakuna ba su yarda siyasa ba ruwan su da siyasa. Idan irin wannan ta faru Qur'ani ake nema ake kada kara ake sauka har Allah ya kawar da cutar. Yanzu an ce a'a sai a wanke hannunka kar ka ci sadaka wankin hannu Allah ba shine mai wanke kowa hannunsa ba, in Allah ya cire maka cuta zai da mai dora maka lafiya. Ya kamata hukumar kasa, ya kamata shugaban kasa ya rubo wannan al'amarin. Kuma a wani gun har kokari ake yake dukan mutane, ba ka ba su abinci ba, ka koyar su kana dukan su ba yi ne.
Shin me masana ke faɗa ne kan wayar da jama'a su fahimci cutar gaskiya ce kuma ta shigo Najeriya? Malamin Islama da Boko Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa na sashen kimiyyar siyasa a Jami'ar Bayero yayi fashin baki.
To babban abin da za a ja hankalin mutane akai shine cewar cuta akwai ta, amma mutumin da yake musulmi abinda Allah ya wajabta masa shine yayi wa malamansa biyayya, yayi wa shugabanninsa biyayya. Su Allah zai tambaya wace hanya suka shiryar da mabiyansu, saboda haka su ne yake wajibi su tabbatar sun faɗa abin da yake daidai. Abin kuma duk da suka faɗa wajibi a yi musu biyayya, domin idan ba yi ba Allah zai tambaye ka dai me baka wannan biyayyar ba.
Shi wannan dattijo da muka yi hira da shi na Jigawa ya nuna damuwa kan wannan ciwo, har ma ƙarshe ma ya ce kai shi bi ma amince ma akwai cutar ba, da yake ba mamaki bai ga cutar ta shigo Jigawa ko ta shigo anguwarsu ba, don haka watakila zai dauka labari ne da yake faruwa wajen manyan 'yan boko masu tafiya Turai kawai.
A'a, ba haka ba ne, ko da su yake kamawa to amma kuma ai muna hada masallaci da su, muna hada kasuwa da su, muna hada zuwa wurin aiki da su. Idan shi wanda yi musun baya hada kai tsaye da su, to watakila akwai wani wanda yake hadawa da su, ma'ana wani a ƙauyensu watakila yana zuwa Abuja, kuma su haɗu ko a masallaci ko a ofis ko a kasuwa. Kuma in an haɗu, likitanci ya tabbatar da cewar tana shiga tana tashi daga kan wannan ta koma kan wannan, shi kuma zai dawo ƙauyensu ya kawo musu. Saboda haka wannan shine hatsarin da yake ciki, shi yasa sai Allah kiwo ya fa Allah nan ayi kokari ayi rigakafi.
Yawa Dr. Sa'idu Dukawa, kusan za mu iya cewa banda ilimin kimiyyar siyasa da kake da shi, kazalika kai malami ne na addinin Islama, don na saba jin lekcioci da kake da suka shafi addinin musulunci. Shi wannan bawan Allah da wasu masu ra'ayi irin nasa na cewa in masifa ta faru ai masallatai da wajajen ibada ake rugawa a roƙi Allah, don haka rashin zuwan shine ma babban matsalan. Me za ka faɗa wa irin masu wannan nazari?
A'a, watakila ba su karanta tarihi ba ne kuma a nan. Ai, a tarihance masifu sun auku da yawa da suka sa aka rufe masallatai, da suka sa aka rufe Ka'aba, aka daina yin aikin haji. Manya-manyan malaman musulunci da yawa da ake jin sunansu, irin su Ibn Hazm, irin su Ibn Kathir, an ce duk ba su yi aikin haji ba, saboda a shekarun da suka rayu an daina aikin haji har tsawon shekara 10 ba a zuwa aikin haji. Saboda me? Saboda a aikin haji kowa yana zuwa daga ko ina a duniya. Saboda haka idan ana annoba a wata ƙasa, dan ƙasar izo aikin haji zai shafa wa duk sauran 'yan ƙasashe, don haka kowa zai koma ƙasarsu da ita. Saboda haka duniyar musulunci za ta cutu da mata waɗanda ba musulmi ba. Sannan musulmin Amerika izo aikin haji ya koma Amerika da cutar, Amerika ba ƙasar musulmi ba ce amma an shafa musu. To haka wannan dalilin isa malamai suke ba da fatawar in aka gamu da cuta irin wannan wacce ba ta bambance kala ko daga ina mutum ya fito, to ana dakatar da aikin haji a dalilin haka. To haka kuma ana dakatar da zuwa masallatai a dalilin haka. Sannan kuma maganar shugabancin nan dai har wa yau, idan abu biyu ya haɗu, cewar wajibi ne misali a yi sallah a jam'i, kuma wajibi ne a yi wa shugaba biyayya, to rashin sallah a jam'i ba ta haifar da fitina, amma rashin yi wa shugaba biyayya yana haifar da fitina. To sai a fifita abin da zai haifar da fitina ba, gashi dai hukuncinsu ɗaya, wannan wajibi ne wancan ma wajibi ne, amma yi wa shugaba biyayya shi ya fi wajibci, saboda in aka ƙi masa fitina za ta auku wacce ba a san inda za ta tsaya ba. Tun ya ga dama bai je jam'i ba, ko kuma an hana shi da ƙarfi, ba wata fitina da wannan za ta haifar.
Me mutane za su ci gaba da cewa kan lamarin corona da baken da zazzabin cizon sauro ko zazzabin lasa da bera yake haddasawa ba? Da alamu za a samu dogon lokaci ana muhawara kan wannan annoba, da ba mamaki nisan talaka daga waɗanda suka kamu da cutar ya sa tuku lafiya ake zaune ba doguwar atishawa. Nasiru da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru Adamu El-Hikaya da wannan rahoto. To kafin mu ci gaba, a shakata da wannan wakar.
just might have a problem that you'll understand. We all need somebody to lean on. Lean on me when you're not strong, and I'll be your friend. I'll help you carry on, for it won't be long till I'm gonna need somebody to lean on. You just call on me, brother.
Sashen Hausa na muryar Amurka ake sauraro daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Hukumar kwallon kafar Najeriya NFL ta gindaya wasu sharuɗa kafin sabunta kwantiragin mai horar da 'yan wasan ƙasar na Super Eagles Gano Turo. Kwantiragin Turo zai kai ƙarshe ne a wannan watan. A yayin da hukumar ta NFF ta ce ta shirya tsab domin bashi wani sabon kwantaragi a mako mai zuwa, amma fa idan har zai amince da sharuɗan da za ta gindaya masa, shugaban hukumar Amaju Penick ya faɗa a wata hira ta tashar talabijin ta Arise da ke ƙasar cewa idan har Ruh na son ci gaba da aikinsa, wajibi ne a yanzu ya koma ƙasar da zama ta yadda zai fuskanci aikin nasa. Haka kuma an shata masa sharaɗin ya dinga kallon wasannin League na cikin gida na ƙasar, yadda zai sami sukunin zakulo matasan 'yan wasa, yayin da kuma za a riƙa biyan shi albashi da kuɗin ƙasar, wato naira. Hukumar ƙwallon ƙafar Turai, wato UEFA, ta ce za a yi watsi da gasannin hukumar na zakarun Turai da Europa idan har tsananin cutar coronavirus ya ci gaba da wanzuwa har a watan Satumba. To sai dai kuma shugaban hukumar Alexander Chefrin ya ce zaɓin buga wasannin ba tare da 'yan kallo ba ya fi karɓuwa ga hukumar a maimakon yin watsi da gasannin. Yanzu haka dai an jingine buga gasannin har sai yadda hali ya yi sakamakon yaduwar annobar ta coronavirus. To sai dai Chefrin ya ce muddin hukumomi ba su ba da damar ci gaba da buga wasanni ba, to ba su da zaɓi illa su yi watsi da gasannin na bana baki ɗayansu. A ƙasar Jamus kuma wasu ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa da ke fafata babbar gasar Bundesliga ta ƙasar sun soma atisaye. Karon farko tun sa'ar da aka dakatar da buga gasar sakamakon annobar cutar coronavirus, ƙungiyoyi kamar Bayern Munich da Wolfsburg sun soma atisaye ne da 'yan wasa ƙalilan 5 a kowane gefe, a yayin da kuma suke kaucewa haɗa jiki da juna baya ga gudun motsa jiki da suke yi. Hukumomin ƙungiyoyin sun ce sun ɗauki matakin ne saboda kaucewa nauyin jiki ga 'yan wasa sakamakon ɗaukar tsawon lokaci ba su taka ba, duk da cewa har yanzu ba a sa ranar dawo da fafa ta wasannin ba. Murtala Faruk Sanyinna daga Washington DC.
Da Murtala Faruk Sanyinna. yanzu sai labarai a takaice.
To Indo Prime Minister Britannia Boris Johnson da ya kamu da cutar coronavirus a makon da ya gabata na ci gaba da zaman jinya a asibiti bayan da aka kwantar da shi domin ci gaba da gwaje-gwaje da samun kulawa sanadiyar fama da zazzabi mai zafi da yake yi. Kasuwannin hannayen jarin kasashen Asiya sun fara murmurewa har ya zuwa kasashen Turai a yau Litinin a yayin da ake sa ran annobar coronavirus ta fara dama-dama da kuma baya-baya. Inspector General na hukumar bayanan sirri da ya bayyana wa Majalisar Dokokin Amurka mai kwarmata bayanai akan alakar shugaban Amurka Donald Trump da Ukraine ya ce yana cike da ban mamaki da takaici cire shi da shugaba Donald Trump yayi. A ƙarshe kuma hukumomi a ƙasar Iran sun ce wasu rokoki uku sun sauka a harabar ma'ajiyar man ƙasashen ƙetare a yau Litinin.
Masauraro, da haka za mu yi sallama da ku a cikin shirin namu na dare. Sai kuma gobe da safe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah mai kowa mai komai ya ba mu iko. A nan muna so mu miƙa ta'aziyyarmu ga iyalan marigayi Barista Ɗanlami Wushishi wanda Allah ya warasuwa a yau Litinin. Allah ya ji kanshi da rahama kuma Allah ya sa aljannatu firdausi ta zama makoma a gare shi. In tamu ta zo, Allah ya sa mu cika da kyau da imani. A madadin duk waɗanda suka ba da gudunmawa har shirin ya zo gare ku, musamman ma Yusuf Aliyu Harande da wanda ya taya ni gabatar da shirin, sai Julie Leather Scrusham da ma injiniyanmu na wannan lokaci, ni Aisha Mu'azu nake cewa alherin Allah ya tabbata a gare mu. Ma'assalam.
Bonjour.